bako shine yin sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ali wali ne a dare wannan lokaci yake muku sallamar tare da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Muna kuma roƙon Allah buwayi gagar misali ya baiwa lafiyar ta mu abin da za ta ci. Yanzu kuma sai ku getta zama domin sauraron wani sabon shirin
Baba Suda,
wanda ƴan Hausa tsarin dauri suka yi masa take da
Sarkin Labari.
Shiri ne da bisa al'ada yake bibiya al'amuran da suke ci muku tuwa ƙwarya don ya yi nuni da na gyara ko nemo maslaha ga wasunsu.
To da na tashi dai na ga babana yana nema ya takura min sai na kai shi hizba.
Da Allah gwamnati ta karɓi kukanmu, muna son karatun. Gashi kuma muna kallon kamar mun samu mun zana jarabawa, amma kuma takardunmu sun yi wahala.
Duka ne masa gaskiya aka duka da to kuma da ne masa bai kara komosawa ba.
Lokacin da muka kama shi an kawo shi gurin ƴan sanda wanda yanzu haka an fara bincike akan sa.
Ai mana afuwa, mun yi riga ta rangwada yau din ma. A daina yau din dai alƙalan kotun shari'ar musulunci a Kano na cikin halin yunwa.
Yaya kake tsammanin mutumin da ya tashi da safi ba shi da abin da zai ce yana alƙali, kuma ya je teburinsa wani abu ya zo gilmawa idan ba kiyayewar Allah ba ya zama bai kewaye wannan abu ba?
Do Allah ku dakace mu. Tuma dalla to sai dai kafin mu nitsa cikin shirin za mu yi waiwaye zuwa shirin ranar Laraba domin sauke da kwan sakonnin da ku masu sauraron mu kuka turo mana dangane da jigon rahotannin ranar, wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wata mata aure mai ƴaƴa ta banka wa kanta wuta kuma ta ƙone ƙurmus. Jakadiyar Suda Nafisa Ahmad ita ce a wannan rana za ta karanto saƙonnin.
Za mu fara da saƙon momi maman Sultan Ɗorayi, inda take cewa gaskiya wannan mata kin cuci kanki, kin kuma cuci ƴaƴanki. Allah ya sa muku ƙarfin zuciyarmu, kishi ya sa ki kashe kanki. Dan Allah mata ku dinga nesanta tunani. Saƙo daga Salisu Musa Abban Musaddiq. Saboda an miki kishiya shine kika shiga ɗaki kika kunna wa kanki wuta? Mu sai dai mu ce Allah ya ji kanki, masu hali irin naki kuma Allah ya ganar da su. Saƙo daga Jamilu Glass Mariri. Haba mata, yanzu mai gari yawa yake nan. Ke kin kashe kanki, kin bar su a duniya, kuma za su yi zaman auren su ba fashi. Ke kuma sai yadda Allah yayi da ke. Saƙo daga Bilkisu ƴar mai shinkafi. Oh, inda ranka ka sha kallo, ki rasa da me zaki kashe kan naki sai da wuta? Mu dai Allah yayi mana tsari da ita. Saƙo daga Garuki Larki. Za mu karkare da saƙon Nafi'u Muhammad ɗan Gane gadan ƙaya, inda yake cewa gaskiya mata ku rage kishi, domin umarnin Allah ne a auri mace sama da ɗaya. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu daman mun karanta nasu ba, mun gani muna godiya.
To Nafisa, sai mu ci gaba da du'a'i. Allah ya tsare mana sharrin zuciya da kuma wannan zamani. Gabanin mu fara dirawa kan rahotannin shirin. Za mu ɗan yi ratse ɗakin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da shi, domin mu ɗauki labarai amma taƙaice.
Shugaban sashen yaɗa addinin musulunci a hukumar shari'a ta jihar Kano, Malam Murtala Muhammad Adam, ya gargaɗi limaman juma'a da su rinƙa yawaita huɗubar su kan illar shaye-shaye, duba da cewar shi ne ummul aba'isin duk wasu ayyukan ɓata gari da ake yawan samu a tsakanin matasa da ma sauran al'umma a wannan lokaci. Malam Murtala Muhammad Adam ya yi wannan gargaɗin ne a yayin wani gangamin tunatarwa da hukumar ta shirya wa limaman ƙaramar hukumar Ungogo a yau Alhamis. Ya kuma ce matuƙar za a samu nasarar raba al'umma da shaye-shaye ta hanyar huɗuba a masallatai da ma sauran hanyoyi, to za a samu raguwar aikata laifuka. A nan kuma gwamnatin jihar Gombe ta tabbatar da rasuwar mutane uku a sanadiyar kamuwa da cutar zazzabin lasa. Kwamishinan lafiya na jihar Gombe Dr. Ahmad Muhammad Ganani ya bayyana hakan yayin da yake ganawa da manema labarai kan ɓullar cutar lasa a jihar. Dr. Gana ya ce mutane bakwai ne suka kamu da cutar, inda uku daga ciki suka rasa rayukansu. Dr. Gana ya ƙara da cewa tuni gwamnatin jihar ta ba da umarnin killace sauran mutanen hudu da suke ɗauke da cutar don ci gaba da basu kulawa ta musamman. Asma'u Sadi daga sashen labarai.
Tuma dalla Asma'u. jigon rahotannin namu na wannan rana zai leka karamar hukumar Gwale ya kuma sauka unguwar Ja'in, inda al'umar yankin suka miƙo daren kokensu kan yadda wasu ɓata gari marasa son zaman lafiya kuma masu tada duniya tsaye a lokacin da suke kwance suka gallabe su da sace-sace, haɗi ma da tare mutane tsakar rana kuru-kuru suna musu kwacen wayoyi. Lamarin da suka ce yanzu haka ƴan tsukukun nan ba sa iya yin bacci da idanun su bi a rufe tun bayan lokacin da ƴan bujilantan yankin suka janye da ba su tsaro, kamar dai yadda wasu daga cikin al'umar suka shaida wa su da.
Saboda wallahi tallahi muna cikin tashin hankali, yanzu sun dawo mana sare-sare da bude shaguna. Gaskiya ƴan kwamitin nan to ai su an karya musu lakar jikin su. Gabaki ɗaya yawancin masu jigon tafiyar su aka je aka garke mai aka rike.
Mu mutanen Ja'in gaskiya muna fuskantar matsala saboda rashin su. A yanzu wani layin ma da rana ma ba za ka iya bin sa ba saboda sakamakon babu tsaro, amma da ku lokacin da suna aikin su ba dare ba rana suna fita suna aikin su.
Barazana muke samu a kowane lokaci saboda bamu da takakken tsaro, muna cikin tashin hankali. Abunda muke da bukata shine bayan Allah nan namu da aka rike a sakan mana su.
Wani da ya hadu da iftila'in bata garin da suka je cikin dare suka kuma bankare masa shago har suka jide masa kayayyakin sa, lamarin da ya kusan sawa jinin sa ya hau ya yi magiyar a kawo musu agaji.
Sun zo sun ɗaya bukaya gaskiya, akwai abin da na buɗe ma na zuba a daren gaba ɗaya ba su ban mun ko ɗaya ba, suka ɗauke suka tafi da shi. Akwai katinan waya da yawa sun ɗauke jakan ma gaba ɗaya sun tafi da ita. Kiran mu ga gwamnati gaskiya a ƙara tsaro, gaskiya tsaron da ake da shi yayi ƙaranci gaskiya sosai. Muna kira gaskiya ga gwamnati a dawo, in ma haɗuwa za a yi da 'yan unguwa da kuma su 'yan kwamitin. Duk mai ruwa akwai da shugabannin mu na unguwa da masu unguwa, ni da mai gari muna da mai gari ma.
Khalil Ibrahim Abdullahi shine jagoran 'yan bunjilatan yankin. Mun tuntube shi ta wayar tarho kan taskun da 'yan yankin nasa ke neman ɗauki.
Dalilan da suka jawo mu daga ɓangaren mu aka samu rauni, wai wuciyar matsala da aka samu ta tuntuban aiki garin kama ainihin wasu gari, aka samu matsala ta ya faɗa rajiyar su kuma aka kama yaran da suka gudanar da aikin wanda kusan jigon na aiki waɗannan yara ne da suke a hannun kimanin mutum takwas. Wannan ita ta jefa rauni a zukatan ragowar ma'aikatan suka ja da baya domin ba ta ba tsammanin hakan za ta iya faruwa ba.
Shehu Rabi'u shine shugaban bujilante na ƙaramar hukumar Gwale ya bayyana cewa rashin da aka yi na 'yan bujilante ɗin unguwar ta Ja'in na ɗaya daga cikin musabbabin da ya sa 'yan yankin ke fuskantar waɗannan baƙaƙen aiki.
Wannan wani yanayi ne wanda yake duk lokacin da aka ce mayaki ko sarkin yaki ya faɗi to aka ce mai da kamarsa sai ka sha wahala. Wayannan yara da kusan abu ya faru a kansu jajirtattu ne kuma tsayayyu ne, mafi akasari sukan bada ƙarfin gwiwa jawo hankalin waɗansu su fito. Amma duk da haka tunda muna da mutanen a ƙasa muna kira da su fito a dafa domin a gudu tare a tsira tare. Babu wata unguwa da za ta zauna lafiya a yanzu in bata haɗa kansu sun fito sun kare kansu ba.
Tufatan mu shine a zauna a tebur a kuma yi sulhu domin ba da tsaron da ya dace a lokacin kuma da ya kamata. Kuma wannan labari shine a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, kuma za ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku a kansa tun daga yanzu ta kan lambar waya 0809-1414-95 muna dakonku. Za ku iya lalubar mu a shafinmu na intanet www.dalevmkano.com. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin ranar Laraban nan, mun kawo muku labarin wani matashi ya lallaba wani kango ya ajiye wata gawa da ya goyo ta a kariyar laulawarsa gwari-gwari da aka fi sani da keke. Har ma ajiyan muka yi ƙoƙarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, amma hakan ba ta samu ba. To sai kuma a wannan rana jakadan Suda Abba Isa Muhammad ya samu zarafin jin ta bakin matashin da ake zargin an same shi da gawar mai suna Musa Abbas, inda ya bayyana cewar bashin da ya ɗaya na bin sa ne ya haddasa har ya kaddamar masa kuma hakan ta faru. Kuma ya ce duka ɗaya ne ya masa da wani shirgegen itace shine kuma ya sanadiyar komawarsa ga mahallicin
duka ne masa gaskiya aka duka da to kuma da ne masa bai kara komo sawa ba
mene ne abin da ya hada ku
to kudin na ne nake bansa kuma na tambaye shi ana ne kuma shine sanadiyar da dukan da ne masa
kudin ne ne
kudin keke
to a ina ka dake shi a wannan guri ne a gida ne ko a makaranta
a cikin gidan Allah ya faru ko ne
to bayan ka dake shi me ya faru
bayan na dake hin da bai kara Musa ba gaskiya
to shi me gidan da kuka yi abin a cikin gidansa ya san hakan ta faru
ya bai sani
Alhaji Yusuf mahaifi ne ga Yakubu da ake zargin Musa ya halaka wanda ya taso tun daga jihar Kaduna sai dai abun mamaki shine yadda ya bayyana cewar ba shi da masaniyar takamaimai me ya jawo rasuwar dan nasa sai malamin makaranta Allan da ya kawo dan nasa ne shaida masa mutuwarsa
labari na ji labari wajen malam Bello da bashi yaro na yace Allah ya mishi rasuwa
ta wace hanya
ni dai yace min Allah ya mishi rasuwa
to an ga ma me ya faru to yanzu wannan bayani ka samu da kazo
na zo in ji bayani rasuwan da ya kai shine Allah ya ka kawo ni nan
to ni aka ce maka yanzu
sai ake ya rasu
an ga ma me dalilin rasuwar ka sa
to bayan nan mu kuma zanta da mai unguwar yankin ya kuma yi karin haske game da yadda suka samu wannan mummunan labari
lokacin da dama su sun kawo cigiya makarantar malamin kenan shi dama yana ta yayi ta operation na zirga-zirgar neman yara
an ce akwai wata mata da ta masa kururuwa har ya barazanar zai kashe ta ku ya kuke ganin kokarin da wannan matar
ta ai wannan mata Allah ya saka mata da alheri irin su ake so jajirta tun mata mace da kamar maza za ka kira ta
saboda me
da saboda jarumta da daida ta bar wannan jagwal din kaga abin zai shafi mutanen unguwa unguwar su wanda ba unguwar akai ba
za ku ba ta lambar yabo
eh zan wani dai na bata
DSP Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar yan sandan jihar Kano to a yau din shi ma ya magantu kan matakin da rundunar za ta dauka
mun dau wannan gawa mun kai ta asibiti domin duban likita yanzu haka shi wannan Musa Abbas yana hannunmu kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC ya bada umarni a dauki wannan mai laifi a mai da shi babban sashen bincike da ke banfai bangaren kisan kai domin a fara da bincike
shi kadai kuke zargi ko ku akwai wasu saura
yanzu dai an fara bincike amma daga kalamansa na farko ya nuna cewa shi ya aikata wannan kisan kai
to Allah ya raba mu da sharrin zuciya dake diban wasu suke aikata halayen da suke kama da na qurbus sa'aji gabanin mu je ga labarin wata matashiya ita kuma da ta karan mahaifinta hukumar hizba kan yaki aura mata wanda take so za mu leka babbar kotun jihar Kano dake da matsuguni Amila Road karkashin mai shari'a Honorable Justice Usman Na'abba inda ta fara sauraron wata kara wadda gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da wasu matasa biyu waɗanda suka haɗar da Nura Sabiu da kuma Dahiru Uba mazauna unguwar Zomo dake karamar hukumar Dano waɗanda ake zargin su da laifin haɗa baki da kisan kai turkashi a zaman kotun dai lauyan gwamnati Lami da soran dinki ya gabatar da shaidu kuma bayan fitowa daga kotun ne jakadan Suda Yusuf Nadaba Ismail ya sojin ta bakin waɗanda ake zargi da laifin kisan kan sai dai sun ce ba za su iya magana ba anan ne ya waiwai dan uwan wanda aka kashe din inda ya karin aske dangane da kashe dan uwan nasa da aka yi
to yayin da suka ganshi anan sai suka yi masa ca ya kama idokar da dutse dukansa da dutse da yi sai Dahiru Uba ina zuwa da wani waya a hannunsa da kuma wuka ina maka masa wannan wayar a fuska sai idansa daya fashi to gigice wannan da yi ya danki shi Nura ina hannunsa da ika da shi she Nura da wuka a hannunsa sai ya burma masa kirji
jakadan namu dai Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa mai shari'a Justice Usman Na'abba ya dage zaman zuwa ranar 2 ga watan gobe domin fara sauraron shaidin kariya to Allah ya kai mu anan kuma a yayin da gwamnatin jihar Kano ta nemi majalisar dokokinta ta amince ta karbo bashin banki da ya kai zumburutun nerori har biliyan 15 domin inganta harkar ilimi a ƙananan hukumomin jihar 44 kuma a ranar Laraban nan majalisar ta amince to sai gashi kuma a gefe alƙalan kotun shari'ar musulunci na jihar ta Kano na kokawa kan haƙoƙin su da suke bi har na tsawon shekaru biyu kar dai na ja ku da yawa ga shugaban kungiyar alƙalan Ustaz Ibrahim Sarkiyo Ladabakinsa a yayin wata bita da ta gudana a ɗakin taro na Kano State Library da ke titin Ahmadu Bello wanda aka shirya wa kafatanin alƙalan kotunan shari'ar musulunci ƙarƙashin alƙalin alƙalai.
Waɗannan haƙoƙi namu da muke ta ubidiya mun daɗe muna bi shi wannan haƙƙi na rough allowance da ake magana yanzu na shekara biyu ma muke bi ba shekara ɗaya bane kuma furniture allowance din nan shi ma da muke ta ƙoƙarin a biya mu da shi muke samu muke yin ɗan wayansu wato bukatoci namu. Yaya kake tsammanin mutumin da ya tashi da safi ba shi da abin da zai ce yana alƙali kuma ya je teburinsa wani abu ya zo gilmawa idan ba kiyayewar Allah ba ya zama bai kiyaye wannan abu ba?
To ko me zaka ce dangane zargin karɓe-karɓe da ake yi a ɓangaren shari'a da kuma yawan neman alfarma da ɓangarorin shari'a suke yi?
Ai annabi ya faɗa ya ce la'anahullahu ar-rashi wal murtashi bai tsaya ba da wanda ya bayar din aka ce da wanda ya karba saboda haka ai ya kamata su ma mutane su kasance cewa su dauki shari'a ba wato ainihin kuɗi bace su daina bayarwa su daina yunkurin bayarwa sannan kuma neman alfarma a shari'a ba abu ne mai kyau ba kaje kai ta neman alfarma je ka can ba shi bane ai in dai kana da gaskiya to ya kamata ka tsaya akan gaskiyarka
to wannan kenan kuma gabanin mu ka muku wannan shiri mun saka labarin a shafin mu na sada zumunta na Facebook har ma jama'a da dama suka bayyana ra'ayoyin su akai wanda kuma a yanzu haka zan sada ku da jakadan Suda Abdullahi Habibu Zawaciki domin ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana gare ka.
Allah ya sa gwamnati duba halin da suke ciki ta tallafa musu. Sako daga Ahmad Sanka na Amadu Tabijan alƙalai ne a cikin talauci lalle akwai cakwakiya. Sako daga Abubakar Wada Kadi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kawo musu tallafi. Sako daga Kamilu Hassan Gaya a gaskiya ya kamata gwamnati ta duba bukatunsu don ta tabbatar da cewa ba su karɓi cin hanci ba. Sako daga Abubakar Muhammadu Shafi'i za mu dakata akan sakon Nazifi FKD Kumbotso inda yake cewa subhanallahi wannan abun takeici ne ya kamata a ce gwamnati za ta dinga ba su tallafi to don haka wali gare ka.
To an ga shekara gogari Abdullahi. Wanda kuma da haka ne za mu je ga labarin matashiyar da na ɗan gutsura muku a sama wadda ta kai ƙarar mahaifinta hukumar Hizba kan ƙin aura mata wani saurayi da take so. Domin jin ƙarashen labarin ga zantawa da suka yi da jakadiyar Suda Fatima Awwal Usman ta cikin fannin mu na
kuskurena.
Kuskuren da ne a rayuwata shine ina tare da wani saurayi na bashi da sana'a. To sai baba na ya ga yuwar ya duba ya ga yuwar auren mu gaskiya ba zai yi da shi ba saboda bashi da sana'ar da zai rike ni. Sai baban nawa ya kawo mun wani ya ce min na aure shi. Ni kuma sai naga ba zan auri wanda baban nawa ya ce min aura ba wani saurayin nawa shi zan aura. To da na tashi dai naga baba na yana nima ya takura min sai na kai shi Hizba. Na kai shi Hizba muka je aka zo aka ce in kirawo wanda nake so din ya zo. Da ya zo sai aka ce to ga wannan ita tana son ka zaka aure ta sai ya ce a'a shi gaskiya yanzu bashi da sana'ar da zai aure ni in ya aure ni ma ba shi da abin da zai riki ni dai yace ba zai aure ni ba. To daga baya sai aka kirawo wanda baban nawa yace ya zaba min shi a matsayin miji. To sai aka ce shi zai aure ni sai yace shi ma gaskiya yanzu ya fasa aure na ba zai aure ni ba.
Ba zan kara. Wana yanzan ce dai ina cewa duniya ba haguwar jima in ka iya kira ka kwararre in kuwa ka kasa sai a ce ma kasashe. Anan kuma wasu matasa ne suka shigo Suda cikin wani yanayi na ban tausayi idanuwansu cike fal da kwalla yiwaya a ce musu tax fashe da kururuwar kuka. Matasan dai ɗalibai ne na makarantar Arabiya sun ce tun watan Yuni da Juli suka rubuta jarabawa amma kawo yanzu sakamakon ya makale. Duk da dai sun ce na wasu ƙalilan ya fito amma na mafi yawan su bai fa fito ba. A dan haka ne suka ce sun zo bus stop din Mallam Talaka wato nan gidan rediyon Dala dan su roƙo da magiya ga gwamnati da ta yi wa Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallama
su kawo musu dauki.
Mun zo akan maganar jarabawar mu, mu yan Arabiya Kano, yan bayis kenan da muka zana yanzu tsawon wata 6. Wasu da yawa daga cikin mu sun nemi admission na wasu makarantu kuma sun samu gurbin karatu, amma kuma ba mu da takardu a hannun mu. Shine muke so da Allah gwamnati ta karbi kukan mu ta duba ta dube mu. Muna son karatun. Gashi kuma muna kallon kamar mun samu mun zana jarabawa, amma kuma takardun mu sun yi wahala.
Ke kira ga gwamnatin jihar Kano da mai girma gwamna da commissioner ilimi da duk masu ruwa da tsaki akan abin kan cewa su yi magana a samu a sakan mana wannan jarabawa ta tunda gashi an fara shirye-shiryen yin wata ta 2020 din nan da za.
To sai mu ce da fatan koken naku ya je kunna waɗanda za su tilasta a gyaran. To kwa wannan makon da wani labari jakadan suda muta wakil Alhassan ya zo mana da cikin fannin mu na munshadantu.
Wani dan Fulani ne ya je Binni kawai sai aka ba shi gidan sauro da aka ba shi, sai ma'aikatan suka ce ga inda za ka daddaura shi, sai ya dawo riga da ya dawo rigar kawai sai ya daddaura shi a cikin bishiya, sai ya daddaura shi ya koma gefe ya dauko shin fudan sa ya shimfida ta a gefe, gidan sauron yana gefe, sai sauron ya zo yana cicizan sa da dare, da ya cicije shi kawai kawa tafi ka tafi ga gidan ka canna gwamnati ta baka.
Da fatan an nishadantun. Kafin mu garkare kungiyar malaman jami'o'i ta kasar reshen jami'ar kimiyyar fasaha ta Udil sun gabatar da wani korafi kan yadda tsarin wannan jami'a ke tafiya a yanzu, cikin wata takarda mai dauke da sa hannun shugaban kungiyar Comrade Muhammad Sani Gaya. Reshen jami'ar ta Udil ta rawaito cewa kungiyar na kara bayyana cewa a yanzu haka hukumar kula da manyan makarantu ta kasa Ted Fund ita ke kula da dukkanin harkokin cigaban jami'ar, haka kuma sanarwar ta kuma buƙaci gwamnatin Kano da tallafa wa jami'ar da kudaden gudanarwa da ya shafi tafikar da harkokin ƙara inganta ofisoshi da ɗakunan gwaje-gwaje da kuma sabbin bangarorin da jami'ar ta bullo da shi. Sanarwar ta ƙara da cewa yanzu haka jami'ar tana da ƙarancin ɗakunan kwanan ɗalibai, waɗanda ta bayyana cewa ƙalla jami'ar tana da buƙatar naira biliyan 200.
Babasuda sarkin labari.
Dika-dika a nan suda da ayarin jakadun nasa ya kamata su sallame, duba da cewa kunamar agogon namu ta dana. A madadin shugabar du shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice, sai kuma jigajigai 'yan biyar sarakan zazu Ibrahim Abdullahi Soran Dinki ajja goren shirin, Abba Ibrahim Lafazi har ma da tallafe feniya ta san Mamuda ya une suka yi kitsiniya sadani da ku. Ne kuma Ali Wali shiryawa nai, sannan na gabatar da muryata nake mana tunatarwa da hadisin nan na ma'aiki, fal yaqul khairan aw liyasmut.